أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 0455, ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To yau dai muna Lahadi ne 13 ga watan Al-Muharram na shekara ta 1443 bayan jira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda yazo daidai da 22 ga watan Agusta na shekara ta 2021. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jalemu, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kinan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo akramakallah. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلموا دسور رمو أون اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أشكل تافي سمي قرمة ينا بام لابار لوكتين دا نبي إبراهيم عليه السلام دا وانسا دانسا نبي إسماعيل عليه السلام suke gina ɗakin Ka'aba. Lokacin da suke sanya harsashin ginin ɗakin Ka'aba, Allah subhanahu wataala ya tunatar da mu wannan lokacin saboda darussan da suke kunshi a wannan abu da ya faru daga waɗannan annabawa na Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ya ce wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimayn laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Ubangiji subhanahu wataala yace ka tuna lokacin da Ibrahim yake sanya harsashin ginin ɗakin Ka'aba da Isma'ilu, wato ɗansa Isma'ilu, suna cewa ya ubangijinmu taqabbal minna, ka karba daga wajenmu, innaka antas samiul alim, domin kai ne mai ji kuma masani. Rabbana waj'alna muslimayn laka, ya Allah ka sanya mu musulmai wato masu miƙa wuya gare ka. Wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka, daga zurriyyar mu ma ka sanya al'umma musulma mai miƙa wuya daga gare ka. Wa arina manasikana, kuma ka nuna mana wuraren ibadar mu. Wa tub alaina, ka karɓi tuban mu, ka yafe mana, innaka antat tawwabur rahim, lalle kai ne mai yawan karɓar tuba mai jin ƙai. A nan za mu ga Annabi Ibrahim alayhi salam yana yin wani aiki ne da umarnin Allah subhanahu wata'ala. Allah subhanahu wata'ala shi ya umarci Annabi Ibrahim alayhi salam da cewa ya gina wannan ɗaki na Ka'aba a wurin da yake a yanzu. Saboda haka yana yin wani abu ne da umarnin Allah subhanahu wata'ala. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makan al-bayt, Allah ya ce lokacin da muka shirya wa Annabi Ibrahim muka nuna masa wurin ginin ɗakin Ka'aba, Allah ya umarce shi da cewa ya gina wannan ɗakin. Saboda haka wani abu yake yi na cika umarnin Allah subhanahu wata'ala. Annabi Isma'il alayhi salam ɗansa a wani lokacin shi yake taya shi wannan aikin, shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya jinkirta faɗarsa sai bayan ya faɗi aikin. An faɗi Annabi Ibrahim alayhi salam, aka faɗi aikin da zai yi, sannan aka faɗi Annabi Isma'il. Aka ce wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayt, sannan aka ce wa isma'ilu, ba a ce wa idh yarfa'u ibrahimu wa isma'ilu alqawa'ida min albayt ba. Sai aka jinkirta ambatan Isma'il sai bayan inda aka ambaci aikin Annabi Ibrahim shine mai aikin, sannan aikin, sannan kuma aka ambaci Annabi Isma'il dan a nuna maka cewa Annabi Ibrahim shine al-asl, wato shine asalin mai aikin, shi kuma Annabi Isma'il ta ya shi yazo yi, shi yasa aka faɗa mai aikin da aikin, sannan kuma aka faɗi wanda yazo wanda yake taya shi shine Annabi Isma'il alayhi salam. Sau haka duk suna yin wani aiki ne babba, gina ɗakin Ka'aba wanda zai zanto shine mahaɗar musulmi domin sauke rukuni ɗaya daga cikin manya-manyan rukunan addinin musulunci shine aikin hajji da kuma aikin kusantar Ubangiji na ɗawafi da umara da sauransu a gurin. gina wanda zai gina wannan guri babu shakka wani abu yake yi babba na samun kusanci da Allah subhanahu wataala, haka wata alfarma ce babba Allah subhanahu wataala ya yi masa, kuma ya tashi tsaye shi da ɗansa suke wannan aiki. Amma fa duk da haka addu'a suke suna rabbana taqabbal minna, ya Allah ka karba, ya Allah in mun yi ka karba, shi yasa su kuma suna yi, amma kuma suna roƙon sa ya karba. Wanda wannan ya kamata ya zama darasi ga dukkan wani mai bautar Allah, dukkan wani mai yin aiki na da'a, mai yin aiki na neman kusancin Allah, kada lokacin da yake neman kusancin Allah din ya rika jin cewa ai shi abin da yake mai daidai ne kawai Allah ya karba, don haka ba zai roki Allah ya karba aikin nashi ba. Allah subhanahu wataala ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah yana karba ne daga masu takawa. Kai ba za ka iya tsarkake kanka cewa kana cikin wannan group da Allah ya ce a gurin nasu kawai yake karba ba, baka da dama kai wa kanka shaida da wannan. Allah ya ce wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, kada ku tsarkake kawunan ku, shi yafi sanin waye yake da takawa. Saboda kaga kai ba za ka tsarkake kanka ce kai mai takawa bane, ballantana ka ce aiki na kaza da nayi kawai an karba. Saboda haka gaba gadi ka rika nuna cewa aikin ka baka da haufi a kansa. Wannan kuskure ne babba, wannan darasi ne muke samu daga rayuwar Annabi Ibrahim alayhi salam. Gashi aiki ne Allah ya sa su, kuma gashi suna yi kai tsaye, suna yi kai da fata, amma kuma cewa suke rabbana taqabbal minna, ya Allah ka karba, ya Allah ka karba, suna tawassuli da sunayen Allah na jin addu'ar da yake da sanin halin da suke ciki. Innaka antas sami'ul alim, kai ne mai jin abinda duk muke faɗa da dukkan abinda bayansa suke faɗa, kana jin su. Sannan kuma al-alim masani ne da irin halin da suke ciki, masani ne da niyyar su da abinda yake zukatun su. Saboda Allah kana jin mu, kuma ka san meye a ran mu, ka san meye niyyar mu, ka san meye abinda muke ciki, don haka Allah ka karba. Saboda kada wani mutum yace zai yi aikin alkhairi amma ya rika gaya wa zuciyarsa kawai shi da wannan alkhairin ya samu da abinda yake bukata gurin Allah. Saboda kai ga wata rana yaji kaza, waya sami rika tunanin to ya ni da nayi kaza, nayi kaza, kuma Allah zai min kaza, ya rika gorantawa Allah aikin da yayi masa ba tare da ya san cewa aikin na ya karbu ko bai karbu ba. Allah subhanahu wataala baya bukatar wani aiki na mu, don wani aiki da zaka yi kana yi ne dan kanka. Allah subhanahu wataala cewa walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah ce mutane, Allah ya farlanta mutane hajjul bait, zuwa su yi haji a ɗakin sa shine Ka'aba, liman istata ilayhi sabila, ga wanda ya samu damar zuwa ga wannan aiki. Sai Allah ce wa man kafara, amma fa wanda ya kafirce ya butulce, fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin, sani Allah subhanahu wataala mawadaci ne, baya bukatar komai a gurin halittarsa. Saboda haka duk abinda muke yi Allah subhanahu wataala baya bukatar wannan. Wa kana Allahu ghaniyyan hamida, Allah subhanahu wataala mai wadata ne kuma shayibu ne. Saboda haka ko kai ba Allah, akwai masu yaban sa a sammai, akwai masu yaban sa a ƙasa, akwai masu yaban sa a ruwa, masu yaban Allah suna nan. Sabbihu lahu samawati was-sab'u wal-ardu wa man fihin. Saboda haka duk abin da yake sama da ƙasa suna tasbihi ga Allah subhanahu wataala, suna masa godiya, suna yaban sa. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Saboda haka ubangiji subhanahu wataala ba damuwa yayi da kai masa ba, amma in kai to Allah subhanahu wataala zai amfana da kai da wannan. To wannan darasi ne babba da muka samu daga wannan aiki na Annabi Ibrahim alayhi salam, rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sannan suka sake yin addu'a, rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah ka sanya mu zanto masu miƙa wuya gare ka. Duk da cewa annabawan Allah ne, Annabi Ibrahim khalilullah ne, bana ɗayin Allah ne, ubangiji subhanahu wataala ya nuna masa soyayya iri-iri gabanin wannan, tun daga cikin mutanansa lokacin da Allah subhanahu wataala ya tsirar da shi daga wuta ga ganga da aka hura dan a kona shi da ita. Amma Allah subhanahu wataala ya tsabar da shi, kullu ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarin. Saboda ubangiji subhanahu wataala ya nuna masa kauna, ya nuna masa soyayya, haka har san da yayi hijira da shi da matarsa da dan uwan Salut suka yi hijira zuwa kasar Sham. Ubangiji subhanahu wataala ya nuna musu soyayya da ya ba su kariya har suka zo wannan. Amma duk da haka ƙara roƙon Allah subhanahu wataala suke sabati akan wannan biyayya ta su ko soyayya da suke da ita daga Allah, ga Allah subhanahu wataala, suna rabbana waj'alna muslimaini laka. Sannan suka yi wa zurriyar su addu'a, suka yi wa zuriya su ya'ya da jikoki da Allah zai ba su su ma ya ubangiji a cikin su a samu waɗanda suke masu miƙa wuya gare ka. Annabi Ibrahim alayhi salam ya san ba zai yi ba a ce duka waɗanda za su fito ta tsatsansa gaba ɗaya kowa ya zama mutumin kirki, dole za a samu wasu wanda suka fandari da ana ƙara yawa ana ƙara hayayyafa, ya'ya su hayayyafa, jikoki su hayayyafa, jikokin jikoki tattaɓa kunni haka za a yi ta ƙara yawa, saboda dole za a samu wasu daga cikin waɗanda suke zuriyarsa. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar wa da Annabi Ibrahim lokacin da ya roki Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya sanya shugabanci a cikin zuriyarsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la yanalu ahdi zalimi, azzalimai wato daga cikin zuriyar ka ba za su samu wannan alkawari nawa ba. Saboda kai ce wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana, a ƙarshe sai suka ƙara cewa wa tuba alaina, ka yafe mana ka karɓi tuban mu, innaka anta tawwabur rahim, kai mai yawan karɓar tuba ne mai jin ƙai. Wannan yana nuna cewa duk yadda kake ganin ka kyautata aikinka, ka kyautata ibadarka, ka kyautata niyyarka, to kada ka daina jin cewa ka gaza, ka kasa, ka kasa a gaban Allah subhanahu wataala. Haƙƙin Ubangiji subhanahu wataala akan bayansa yana da girma, inda Allah subhanahu wataala zai ce bawansa sai ya biya shi haƙƙinsa 100%, to da bawan nan sai dai ya halaka, ba zai iya biyan Allah subhanahu wataala haƙoƙinsa da suke kansa gaba ɗaya ba. Saboda sai dai ya iyayensa, sannan ya roki Allah subhanahu wataala ya yafe masa abin da ya gaza. Ka duba annabawan Allah ne a cikin wani babban aiki suke yi da Allah ya sa su, aiki babba, aikin gina Ka'aba, amma ƙarshe neman tuba suke har zuwa ga Allah subhanahu wataala, wanda ita ce gayatul anbiya. Duka annabawan Allah gayar su shine Allah ya yafe musu, ya yi karɓi tuban su. To kaga idan ya zanto haka annabawan Allah suka rika ji, ina ga waɗanda suke ba su ba, ina ga waɗanda suke ire-iren mu da kullun cikin laifuffuka muke, ayyukan da aka dora mana na aikin wajibi ba iyayensu muke yadda ya kamata ba. Annabawan Allah suna ganin akwai gazawa a cikin aikinsu, suna neman yafiyar Allah subhanahu wataala. To ina ga wanda yake ba komai ba a cikin a gaban Allah subhanahu wataala in aka hada shi da waɗannan manyan annabawa. Saboda haka sai samu ga cewa a shari'ar musulunci abin koyarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita alqur'ani da sunnarsa, tana nuna mana cewa bawa kullun ya rika jin cewa abin da yake yi din nan yana da fargaba, ko yayi daidai ko bai yi daidai ba, ko ya cika sharuɗa ko bai cika sharuɗa ba, ko an karɓa ko ba a karɓa ba, ya rika jin wannan. Wallazina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un, waɗanda suke abin da suke aikatawa amma zuciyarsu tana cike da tsoro da fargaba, tana raurawa cewa za su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Suna jin tsoron an karɓa ba a karɓa ba, sun yi daidai ko ba su yi daidai ba, sun cika sharuɗa ko ba su cika sharuɗa ba, sun sauke haƙƙi ko ba su sauke haƙƙi ba, suna jin wannan tare da su. Saboda haka ya kamata ya zanto mun kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya zo cikin hadisin Thauban, hadisin Aisha, Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya gama sallah yana neman gafarar Allah sau uku, ce astaghfirullah 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 har sau uku kafin ya ce astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam Allahumma anta salam wa anta salam tabaraka ya zal jalali wal ikram. Kafin yayi wannan addu'a zai yi istighfari ya nemi gafarar Allah subhanahu wataala. Duk cewa aikin Allah subhanahu wataala aikin da'a ya gama, sallah ya gama, amma kuma ƙarshen ta in yayi sallama kafin ya fara yin komai sai ya nemi istighfarin Allah sau uku. Ya zo cikin musannaf na Ibn Abi Shayba, hadisin wani mutum daga cikin al-Ansar, shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam in ya gama sallah yakan ce rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim, ce rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim, ce duk sanda Annabi ya gama sallah zai istighfari, sannan ya ce rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim, ya Allah ka gafarta min ka karbi tuba na, rabbi ghfirli warhamni Allah ka gafarta min ka ji kaina, wa tub alayya ka karbi gafara ta innaka anta tawwabur rahim, dan kai ne mai yawan gafara mai tuba mai kuma yawan jin kai. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne mai matsayi a gurin Allah subhanahu wataala, da Allah ya ce ya gafarta masa dukkan laifinsa da ya gabata da wanda zai yi nan gaba, inda akwai su ma to ya masa gafara. amma wannan bai hana shi ba in ya gama sallah ya rika fadar wannan ya ce rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda ya fadi bayan kowace sallah hadisin mu'az bayan kowace sallah ya kasance zai rika addu'a yana cewa اللهم اغفر لي لا اله الا انت الحي القيوم وتب علي رك نيمن غفر استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وتب علي شي الله سبحانه وتعالى انا نيمن غفرك كاين لا اله الا هو الحي القيوم كاين باب ابو بكر غسكيا سي كاي كما الحي رايي القيوم وين ده يكي تسيد ذاتنسا كما كيافي مو Annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a gafarta masa koda kuwa zanubin da yayi gudu ne a fagen daga wato koda ya gudu a fagen daga inda har zai rika cewa astaghfiruka allahumma alladhi la astaghfirullaha alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum atubu ilayhi a bayan kowace sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a gafarta masa zanubin sa koda guduwa yayi a fagen daga wanda yana cikin kaba'ir yana cikin al-mubiqat Annabi sallallahu alaihi wasallam ce istanibu sab'a al-mubiqat ku nisanci abubuwa bakwai masu halakarwa daga ciki sai ce wal firaru yawmaz zahf da gudu ranar da ake tsakiyar yaki ranar yaki mutun ya gudu to a koda wannan ne in dai har zai rika fadar wannan to Allah zai gafarta masa wannan laifin saboda haka zamu ga cewa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam cike take da haka Allah subhanahu wataala ya ba mu labari a wasu gurare da yawa ibadu masu girma da bayi suke a ƙarshen ibadun suna neman tuba ga zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga aikin haji Allah subhanahu wataala idan ya fada tsayo Arafa da baro Arafa tsayo Arafa shine gurin da zaka tsaya ranar da Allah subhanahu wataala yake gafara ga dukkan wani wanda ya halarci wannan lokaci ce ga bayi ranan sun zo sun yi kura sun yi biringitsatsa suna neman gafara ta ku shaida ku mala'iku duk na gafarta musu amma duk da haka Allah ce summa afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah ce ku kwararo ta inda mutane suka kwararo wato ku baro ainihin Arafa ku taho Muzdalifa sannan daga Muzdalifa ku wuto ainihin Mina inda za ku jifa sannan wastaghfirullah ku nemi gafarar Allah ka duba fa akwai magana cewa an gafarta musu in sun yi tsayuwar Arafa amma kuma duk da haka wannan bai hana kuma Allah ya ce da su wastaghfirullah ku nemi gafarar Allah ba kaga ai waɗanda suka yi tsayuwar dare ita ce sallar da tafi kowace lada bayan sallar farilla annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa afdalus salati ba'da al-maktubati qiyamul layl sallar da tafi kowace lada bayan sallar farilla ita ce qiyamul layl ita ce sallar da suke bambance wato take abinan riyaba ta shiga cikin ta mutumin da yake qiyamul layl cikin dare ya tashi yana sallah babu maganar riya a cikin sa yana yi in zai dare ne sai bari sai da rana kowa yake ganin sa a cikin dare fi jawfil layl to amma duk da haka Allah subhanahu wataala sai yake gaya mana masu irin wannan aikin kuma karshen dare istighfari suke kanu qalilan min al-layl wa yahjauna fil ashari hum yastaghfiruna sayyidina al-hasan al-hasan al-basri yana cewa sun kwana ba sa bacci kuma da su ba sun kama istighfari mana sun kwana suna ibada wannan ko wace sa sun rika jinjiri da kansu kuma sun dawo karshen dare suna abin nan wabil asharihum yastaghfirul mustaghfirina bil ashar Allah ya yabi wadanda suke neman gafara bil ashar a karshen dare ka duba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da aikin da Allah ya dora masa na isar da sako balligh ma unzila ilayka min rabbik Allah ya dora masa isar da sakon abinda aka aiko shi da shi zuwa ga al'umma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya bada shaida gaban mutane kuma yace Allah ne shaida cewa ya isar ala hal ballagt allahumma fashhad ya ga yawa Allah cewa ya zama shaida duk da haka Allah subhanahu wataala da ya saukar masa da ayar da take nuna cewa ya gama aikin sa kuma nasara ta tabbata idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sai Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba to duk da wannan gagarumin aiki da shekara 23 yana yi al'ummu suka rika shigowa musulunci ta ko ina dodo haka aka rika shiga musulunci al'amul wufur shekara ta 9 irin yadda kabilu na larabawa waɗanda da ake ta artabu da su ana ta kai ruwa rana da su ana fafatawa sai ga su suna zuwa dodo kowace kabila ta ta taro ta taso da da wakilai su zo su kawo mubayi'a su gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kabila ta zo ta tafi waccan kabila ta zo ta tafi nasarar Allah ta zo aka samu fatu Makka a shekara ta 8 garin da suka shekara wajen nawa suna yakar sa shekara 20 suna yakar sa yanzu gashi shekara ta 18 abin nan shekara ta 8 bayan hijira sai gashi gaba ɗaya garin ya koma hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen garin sun zo su masa mubayi'a daga kan sarkin garin har zuwa mutanen mabiyansa duk sun zo su masa mubayi'a to kaga nasara Allah ta zo fatahi ya zo abinda Allah ya dora wa Annabi sallallahu alaihi wasallam aikin da ya dora masa ya gama wanda shi yasa wannan sura ta zama kamar sanarwa ce ake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ajalinsa ya matso ya gama aikin sa shikenan ajalinsa ya matso babu kuma wani abin da yanzu yake a kansa kucin da aka sayyidina Umar yake tambayar sahabbai cewa me suka fahimta daga wannan surar kowa ya fadi abin da ya gane sai Abdullahi dan Abbas yace shi dai abin da yake fahimta an Allah yana ga yawa Annabi cewa ajalinsa ya zo ya matso sayyidina Umar yace ni ma wannan abin da ka fahimta shi na gane daga wannan sura Allah yana sanar da Annabi cewa ajalinsa ya zo don haka yanzu sai koma ya kibanta wajen wato ya koma ya bada hankalinsa wajen bautar Allah subhanahu wataala da neman gafara da neman tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala to karshen sura zaka duba an fadi aikin da yayi aikin da kuma yaci nasara a cikin sa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wannan wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja alaman nasarar da yaci ne da fatihin da Allah ya bashi cewa ga mutane nan ma suna ta zuwa dodo dodo suna shiga addinin Allah sai ubangiji subhanahu wataala ya ce to fasabbih bihamdi rabbika sai kai ta tasbihi tare da yiwa Allah godiya da kirari da wannan nasara da fatihi da Allah ya baka wastaghfiruhu kuma ka rika neman gafararsa to kaga wannan wani abu ne da zai sa wa mu'mini tsoro tabbas akwai buƙatar ya zanto mai neman gafarar Allah ko yaushe idan har annabin Allah da yayin irin wannan aiki ya samu shaida daga Allah cewa ya gama aikin sa Allah ya tun a ranar abin nan a ranar Arfa tahajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ban kwana tun a lokacin Allah subhanahu wataala ya gaya masa cewa ya gama cika addini duk ni'imar da zai wa bayin sa ya gama cika musu ita al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina musulunci ya gama cika cikar addini ne cikakke mai kunshe da dukkan wata ni'ima da dan adam yake bukata Allah ya ce ya gama kunshe muku dukkan wannan bukata ya tara muku ita cikin addinin musulunci don ku rike shi ya samu wannan shaida Allah kuma ya ƙara ga masa cewa to fasayin Allah ya zo nasarar Allah ta zo sai kai ta tasbihi kai ta neman gafara kaga wannan yana nuna maka cewa duk yadda kai aiki ka kyautata aiki to ka ci cewa akwai buƙatar neman gafarar Allah subhanahu wataala bayan Allah na kware suna ƙara kusantar Allah subhanahu wataala sanin girman sa a zuciyarsu yana ƙaruwa tsoron su a zuciyarsu yana ƙaruwa suna ƙara kusantar sa suna ƙara jin tsoron sa kamar yadda ka san abinda muke gani ne a yau da gobe wanda yake kusa da mai mulki yafi sanin haƙƙin mai mulkin yafi sanin abinda zai fusata shi yafi sanin abinda zai nema sai samu masa yardar sa saboda haka yafi jin girman haƙƙin sa akan sa sama da wanda yake nesa wanda yake nesa zai iya bata wa mai mulki zai iya bata masa wani ma kaga yana ta zage-zage ga wani yana zagin shugabanni ne amma wanda yake jikin su ba zai iya yi ba saboda ya san su waye ya san amfanin su ya san girman su ya san darajar su ya san haƙƙin su akan sa to haka nan ubangiji subhanahu wataala duk waɗanda suka fi kusanci da shi su suka fi jin tsoron sa su suka fi ganin girman haƙƙin sa akan su su suka fi sanin abinda za su yi sami yardar sa abinda za su yi fushi da su saboda haka sai zanto bayan Allah na kware suna ƙara kusantar sa suna ƙara jin tsoron sa to haka nan duka bawa na kware yayin da kake ƙara kusantar Allah yayin da tsoron sa kuma yake ƙara yawa a cikin zuciyarka saboda haka wannan darasi ne ubangiji subhanahu wataala yake sa mana a cikin wannan aiki na Annabi Ibrahim alayhi salam babban aiki yake amma kuma yana neman ubangiji subhanahu wataala ya karba kuma yana neman tuba yana neman Allah ya yafe masa Allah ka yafe mana baki da
to amin summa amin mala Allah ya saka alkhairi to tambayar mu ta farko ayau ta zo daga wanda yake cewa malam shin akwai batoyi a musulunci domin ya ji an yi gobara a gida a lokacin da babu wutar lantarki kuma babu kowa sai a ce batoyi ne yake kunnawa kuma sannan ya ji wata ta ce su uku ɗakin ta yana kama da wuta ana kashewa kuma wuta tana sake kama shi ne ke ta mai cewa akwai abin da ake kira batoyi
to bai da cewa batoyi a musulunci biye sai ka ce ba to yi gaskiya ne ko gaskiya ba musulunci to wannan kalmar ba to yi mu dai Hausa mu muke kiran abin ba to yi amma dai aljanu akwai su kuma aljanu asalin su da ma halitta su daga wuta ne wuta ita ce asalin halittar su wannan shine ana magana asalin halittar sa shine wuta khalaqtani min narin kamar da iblis yake cewa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an halicci mala'iku daga haske an halicci aljanu daga wuta an halicci adamu daga abin da aka gaya muku shine turbaya saboda kowanne Allah subhanahu wataala da manzansa sun faɗa asalin halitta saboda shi asalin halittar shedani ko kuma mu ce aljani asalin sa wuta ce saboda idan har zai rikide koma wuta Allah subhanahu wataala ya ba su dama ta rikida zuwa abubuwa daban-daban wannan kudura ta tashakkul Allah ya ba su ita suna iya rikida su zama dabba su zama kare su zama kyanwa su zama jaki su zama mutum duk suna iya rikida wannan hadisi da yawa sun nuna mana irin yadda suka rikida suka abin nan shedan ya rikida ya fito a surar Suraka ibn Malik yana zuga Qurayshawa cewa su yi fada da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana tare da su inni jarul lakum saboda suna iya rikida su zama mutane suna iya rikida su zama wasu dabbobi to sai za su rikida su zama waɗannan jinsin ma da ba shine jinsin su ba za su rikida su zama dabba za su rikida su zama mutum kamar hadisin Abu Huraira lokacin da shedan yazo zai saci kayan zakka ya kama shi za su rikida su zama irin wannan jinsin da ba nasu ba ina kuma su rikida su zama wuta to zai yi kuma ko bai rikida ba ya zama wani abu yadda kasan dan adam da ba da wutar aka yi shi ba zai iya cinna wuta shi ma iblis shedan zai iya cinna wuta saboda haka idan har an ce shedano suna cinna wani abu wuta duk zai yi ba wani abin da hankali yake korewa bare kuma wani nassi a ce yazo ya kore shi saboda haka zai yi a samu wannan shedano su kunna wuta su shedano su ruguza wani abu su sanu su sa mutun rashin lafiya su sa masa abin duk zai yi wannan babu wani abin da yake korewa kuma shawahidul haq suna nuna wannan duk wani mutumin da yake farfadiya al-masru galibi akan danganta ne da bigewar shedanu kamar da Allah subhanahu wataala ya ce masu cin riba a ranar lahira za su tashi kamar waɗanda shedanu ke bige su shine masu farfadiya Allah subhanahu wataala ya ce allazina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas kamar waɗanda shedanu suke bigewa da hauka to haka nan masu farfadiya za ka ga ba wani abu bane da zaka iya cewa ga iya cutar ga yadda take sai dai kawai yi ta addu'a Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wannan shine kawai saboda haka za a iya samun aljanin da zai rika kona wa mutane kayan su zai rika sace musu kayan su wanda zai fari gari ya ga kudi a gidansa shi bai aje kudi ba kuma ya ga kudi to sukan iya dauko kudi shi yasa sukan matsafan da suke mu'amala da sukan kawo musu kudade za su kawo musu kudi ba kudin aljihunsu amma su to maka da kudi bandar suna baka ka san kamo an kamo shi ba komai aljihunsa duk an caje shi ana cikin kurkuku ba fita yayi ba amma kuma ya rika fito da kudi yana rabawa ma'aikatan tsaro yana fito da sababbin kudi to galibi wannan duk shedanan su da suke mu'amala su suke satowa suna kawo musu su kuma daman suna biya musu bukatun da suke so su biya musu da shi saboda ka babu wani abin da yake kore samuwar haka
to ne shi mare yakan aljani ne yake cewar malam matsayin sa yake so ya sani addininci yanda suke shiga mutum musamman ma mata yake cewa matarsa ta kasance tana cewa suna da gadan aljanu ko kuma tayi gadan aljanu wanda shi yasa idan suka samu saban da ita sai su tashi su sa ta fita daga cikin yanayin ta har sai an yi mata addu'o'i sannan ta samu sauki shine ga jashin gaskiya ne akwai hakan a cikin addini cewa ana gadan aljanu
to shi aljani ba sai ka gaje shi ba wannan sai yake bigewa ai ba wani gado suke ba in ka ce na gada shi na farkon da ya fara samu shi wa gun wai gada sukan iya bin mutum su bi wani nashi na kusa da shi su bi wani nashi wannan duk ba zai zama abin da hankali zai kore shi ba kuma babu wani abin da ya kore shi a nassi cewa suna tare da uba su bi dansa in ya mutu su bi dansa su bi jikansa duk zai yi babu abin da zai kore wannan illa iyaka dai kawai gurgurdan yadda mutun ya kare kansa da addu'o'i da azkar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar gurgurdan da zai iya kare kansa daga sharrin shedan shi shedan ko aljanin shedanin aljani shi ma bawan Allah ne kamar kowa, saboda shi ma Allah subhanahu wataala yana da iko a kansa, kuma da wani abu da zai yi sai da izinin Allah, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ayat tabu ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru. Kaga nan Allah subhanahu wataala ya dankanta sihiri zuwa ga shaydanu, sune aljanu da mutanen da suke ta'amuli da su wajen shirye sihiri. A cikin ayar Allah yake cewa mahum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah, bas ba za su iya cutar da wani ba sai da izinin Allah. Saboda haka su ma a ƙarƙashin ikon Allah suke, ba za su iya wani abu sai da izinin Allah. Gurgurdan yadda bawa zai nemi tsarin Allah subhanahu wataala da lazumtar azkar, gurgurdan da zai samu kariya da kuma raba kansa da irin waɗannan shaydanu, suna iya shiga kowane jikin mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna shaytana yajri min ibni adam majrad dam, shi dai yana gudu a jikin dan adam magudanar jini. Saboda shi halitta ce latifa, wato yadda kaga iska kaga ba wani jiki bane da zaka iya cewa wannan ba zai iya shiga, duk kofa dole da take kankanwa iska zai iya shiga ta, shi yasa yake shiga ta hanci, ta kunne, ta baki, ta ko ina iska zai iya shiga jiki mutum. Haka shi ma shaydan yake, a shaydanu suke na aljanu, su ma halitta ce latifa, tunda halittar wuta kaga dai wuta yadda take ai ba jiki bane, ba wani gangan jiki bane wuta, shi yasa babu inda ba zai iya shiga ba. To haka nan halittar aljani take, don haka kaga zai iya shiga ta kafofin gashi, zai iya shiga magudanar jini, duk zai iya shiga jikin mutum. Saboda haka kore cewa ba zai shiga jikin mutum ba, wannan ya sabawa nasoshin alqur'ani da suke nuna cewa yana iya shiga jikin mutum, saboda jinsin halittar sa da har mun fahimci jinsin halittar sa, zaka shiga sa jikin mutum ba zai wahala ba, illa iyaka dai Ubangiji subhanahu wataala ya sanya katanga mai karfi tsakaninmu da su, ya zanto ba za su iya cutar da mu ko da yaushe yadda suke so ba. Kai da kake jin tsoron aljini yafi ka tsoron sa, yadda kai kake tsoron sa, yadda yake tsoron ka, wato yafi yadda kai kake tsoron sa. Saboda ba dan haka ba, to da rayuwarka ba za ta yi yadda yanzu ake ta kake ganin jinsin ka wanda aka halicce ku da irin halitta daya, ka ba ku kudura iri daya, amma kuma yana cutar da kai, ka rasa yadda zaka sa kanka. A ce ga wasu sun zama yan ta'adda, ga wasu sun zama yan kidnappers, bandits, waye duk jinsin ka ne, mutane ne irin ka, amma sun addabe ka, kana ganin suna ganin ka. To ina ga waɗanda suke baka ganin su suna ganin ka, innahum yarakum huwa qabiluhum min haythu la tarawnahum. To da Ubangiji subhanahu wataala bai sanya katanga karfe mai tsanani tsakanin mu da su ba, ta yadda tsoron su da mu yafi karfin su. To da yadda ake harkar bandits din nan suka zama yan bandits, kaga ai kuma to ta irin gwamnati za ta iya fitowa yanzu ta yaki aljani da ba ganin shi kake ba, wani na mutum ma ka ana ta kokarin ya za a shawo kan matsalar, kullun ƙara ta'azzara take. To kuma a ce an shiga aljanu ma sun zama yan bandi suna sake mutane da sauransu. To saboda haka sai Ubangiji ya sanya mana tsoron wannan, ba sa iya fitowa kai tsaye kowane lokaci cikin sai fata dabbobi, saboda dukkan dabbar da aka kashe ta su aka kashe, inda suka fito a tare duk wata dabbar da ta mutu a wannan sifar su suka mutu, yasa za ga ana hana kashe musamman mucijin da yake yawo a daji, haka ka ganshi kawai ka hau shi da duka ko abin nan, saboda tana iya wa zanto ba dabbar bace ta gaske, ko kuma a tare yake da wannan abin nan, kana kashe shi ka kashe wani kila wani sarkin su ne ya fito, ko wani babba daga cikin su, kuma ya zama mutum matsala. Saboda haka azkar da aka koyar da mu kamar qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas, duk waɗannan dan mu samu tsari ne daga irin waɗannan sharruka da ba ganin su muke ba su suke ganin mu. To saboda haka idan matarka tana fama da aljanin da gaske, dan yawanci wani lokaci akan samu na ƙarya, akwai wanda hatsabibiya ce, hatsabibancin ta in ya tashi sai ta ce ita aljani ne ya haukanta, saboda haka sai ta yi maka rashin mutunci sai ta fake da aljanu, ba kuma ruwan aljanu ita ce aljanar a lokacin ita ce shaydaniya. Dukkan wani abu na maslaha ta ba zai cutu ba, ba za ka ga ta lalata kayan amfaninta ba, nata na kanta, ba za ta salwantar da dukiyarta ba, nata na kanta, ba za ka ga cutar da ita ba sai a kanka. To kaga in har wadda take samun wannan ne, ya kamata a ga wani lokaci maslahar ta ma tana batawa, a ga wani abu nata ma ita ma tana, amma ba za ta yi wannan ba sai a kanka kai. To kaga wani alama ce ta nuna cewa akwai hatsabibanci, wasu suna fakewa da wannan, musamman ma a yanzu da su masu ƙoƙarin samun abin duniya ta wannan hanyar suka ƙara fadada abin ta yadda duk al'amari in ya taso sai su danganta shi da aljanu wanda wani lokaci ba ya da alaka da aljanu wani lokaci mutum shi karan kansa shi yake wa kansa yarinya ta rasa aure akwai za ta rasa aure ba dan rashin kan halinta ba ba dan wasu laifukanta bane Allah bai nufa ba a lokacin za ta samu aure sai kuma daga baya in Allah ya yi mun za ta yi aure sai ta samu wanda zai aure ta to amma dan da nan sai a danganta abin aljanu musamman ma waɗanda za ga an fito kamar za a yi auren kuma a zo ba a yi ba kamar za a yi auren sai ba a yi ba to yanzu nan ne da za ta je gurin wani wanda yake rubuya sai ce a yi akwai wani aljani ya shiga jikinta shi ya hana ta aure saboda haka sai a yi ta karɓa kuɗinta kuma ana cewa za a yi mata rubuya a yi ta karɓa kuɗinta wanda kuma cutarwa ce ya kamata a ba ta wani shawarwari da suka danganci komawa ga Allah da yarda da ƙaddarar Allah da nema a gurin Allah da fata da sare da kyautatawa Allah zato ko wasu abubuwa za ka samu cewa Ubangiji subhanahu wataala yana da hikima cikin yinsu akwai wani abu da ya ajiye wa ita wannan mata nan gaba wataƙila sai ta yi mamakin yadda abin ya yi ta tsaukar lokaci har zuwa wannan lokaci don ya zanto ta samu dacewa to amma saurin gaggawa sai zai sa mutum ya je ya wa kansa wani sharri wanda ba kamata ba wa yad'u al-insanu bi sharri du'ahu bil khair da cewa kana al-insanu ajula mutum yana yi wa kansa addu'ar sharri kamar yadda yake wa kansa ta alheri da cewa kana al-insanu ajula dan adam mai garaje ne da cewa khuliqa al-insanu min ajal an halicci dan adam da garaje to wannan garaje din shi yake ja masa wani lokaci ya fada hannun waɗanda suke miyagu saboda haka idan har ta tana da wato iskokan da gaske sai yi tana da su amma wannan bai wuce ba zai fi karfin a yi mata addu'a ba a yi ta mata addu'a ita ma kuma ta lizumci azgar na annabi sallallahu alaihi wasallam na kwanciya na tashi daga bacci ta shiga mai kyau ta kauce wa dukkan wasu abu na shedana sai kaga cewa abubuwa sun yi sauki
to maskallan mu kuna tare da shirin Fatiha Rahmani daga nan gidan talabijin na Rahma kuma muna tare da shi malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Barau da ke nan Kano wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin za mu dora nan gaba kadan sai ku dakace mu tabarkamu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatiha Rahma inda muke tare da shi malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Barau da ke nan Kano wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kamar yadda hanyoyi suke bayyana akan akwatunan talabijin ɗinku to malamin tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa malam shin ya halatta mutum yayi kyauta da kayan mahaifinsa ba tare da sanin sa ba kuma menene hukuncin wannan kyautar
kayan mahaifinsa ba kayan sa bane kuma baka kyauta da kayan da ba naka ba saboda haka ba za ka dauki kayan mahaifinka ba da izinin sa ba ba da yardar sa ba ka riga ba ruwa wani kyauta sai ka nemi izinin sa sai da yardar sa sai da amincewar sa ko dai ya baka yarda ta musamman yace duk wani a wanda kaga ya dace ka taimaka masa a cikin dukiya ta kana iya yi wannan ya baka kofa a bude kuma ya amince da kai ne cewa zaka yi daidai shikenan kana da izini al-iznul am ko kuma kowane abu zaka yi in baka da wannan iznul am din wato gamamman izini na bai daya to wani abu da zaka yi a dukiyar sa zaka dauka ka ba wani to ka nemi izinin sa amma ba haka ba to kai kyauta da kayan da ba naka ba
to sun yi kicashin da gaske ne idan mutum ya mutu ba raba gadon sa ba nauyi yakan hau kan mamacin sannan kuma da gaske ne cewar kudin gado baya arziki idan mutum ya hada shi ma da kudin kasuwancin sa an ce yana lalata dukiya
babu wani dalili da yake nuna cewa idan ba a raba gado da wuri ba shi mamaci yana da wani kamashi ko wata wahala da zai shiga ciki a kabarin sa babu wani dalili da yake nuna haka sai dai idan shi yayi wasiya haka sai dai shi zai ba wa ƴaƴan wasiya cewa in na mutu kar ku raba gado na da wuri to wannan shi zai dauki lauyin wannan wasiyar da yayi haka in akwai wani abin da zai shigo na rashin gaskiya da shi zai dauki lauyin wannan amma ba haka ba ya riga ya mutu shikenan aikin sa ya dakata sai abin da ya aikata shine zai bi shi sai haka babu wannan dalili na cewa mamaci yana haduwa da wata abin da dan ba a raba gadon sa da wuri ba sannan cewa kudin gado baya arziki wannan magana ce kawai mara kan gado mara ma'ana nawa ne suka yi arziki suna nan da arzikin su ba yanzu nan Kano ma masu kudi nawa ne wanda kudin su din na gado ne asali iyayen su suka fara kudin suka gada a gurin su suna nan mun san su kuma har yanzu da arzikin su kuma arziki mai albarka ma wasu zaka ga suna taimakon al'umma suna taimakon addini suna taimakon yan uwan su saboda magana cewa kudin arziki gado baya albarka ko in an hada shi da kasuwanci lalacewa yake shawahidul alwaqi abinda muke gani a kasa duk yana ƙaryata wannan ballantana shari'a ba ta zo da wannan ba ayar da take magana cewa wanda ba ya zo a dan san masa ai kalmar farzuquhum Allah da kalmar arziki Allah ya kira abin farzuquhum minha kudan ba su arziki daga ciki to wanda ma ya zo aka san masa daga cikin gado an kira abin arziki kuma shi gado a ce ba arziki bane to zai samu arziki daga abin da ba arziki ba saboda ka wannan babu shi gaga dukiya tana albarka ne idan mai ita ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala a cikin ta dukiya ko mun tsaftace in ya gaje ta kuma yi rashin gaskiya a cikin ta sai ya rasa tsaftata inda zai gaji dukiya ta halal sannan ya jena mu'amala ta riba Allah sai ya cire albarkar da take ciki ya haqullahu riba wa yurbi sadaqat sai kaga Allah ya cire albarkar da take ciki zai zanto ya samu dukiya ta halal kuma ya jena masha a da dukiyar yana almubazzaranci yana saban Allah da ita sai Allah ya cire albarkar da take cikin ta zai sa dukiya ta halal zai hana zakkar da take cikin ta sai Allah ya ta kwace albarkar da take cikin dukiyar saboda ka abinda zai zo yayi da dukiyar nan shine zai tabbatar da albarkar ta ko rashin albarkar ta amma ba kasancewar ta ta gado ko kuma ba ta gado ba
to sai ne ke cewa mallan idan mutum yana fama da kiba sosai sai likita ya shawarce shi cewa ya rika yin azumin nafila wannan yasa ya fara yin siyamu Daud shi yana da ladan wannan azumin
wannan shi ake kira at-tashrik fi niyya mutum yayi niyya biyu a abu daya wato kai niyyar samun lada kuma da wani amfani na duniya wannan idan ya zanto niyyar abinnan niyyar neman lada din ita ce ta rinjayi wannan babu komai annabi sallallahu alaihi wasallama yakan kwadaitar da bayinsa wani aikin alkhairi kuma sai ya fadi amfanin da zai samu a duniyance ya ga ya muku kurika yin kaza kuma sai fada amfanin sa a dole misali annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sarrahu an yansa Allahu lahu fi an yunsa lahu fi ajrihi wa an yabsuta fi rizqihi wa yansa fi ajalihi falyasir rahima nabi ce duk wanda zai farin cikin a jinkirta masa wato ajalin sa sannan kuma a yalwata masa dukiyar sa to ya sada zumuncin sa kaga sada zumunci aiki ne da ake bukatar ka kyautata niyyarka a cikin sa don ka samu lada silatul rahim wani abu ne daga cikin ayyuka masu kyau to amma annabi anan da yayi umarni da shi sai kuma ya fadi wani amfani da zaka samu baya ga wannan ladan shine a ƙara wato baka jinkiri a ajalin ka sannan kuma arzikin ka ya ƙara fadada wannan amfani ne a duniyance amma kuma bai kore waccan lada da zaka samu na sada zumunci ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ga mayaka a fagen yaki kan ce man qatala qatilan falahu salabu wanda duk zai kashe abokin gaba to an bar masa kayan jikin sa wato a kaida in aka fita yaki duk wanda aka kashe da dokin sa da kayan jikin sa da abubuwan sa duk kayan ganima ne sai a kawo a hada da gaba a yi rabon ganima kowa a bashi kasan sa to amma lokaci komandan yaki dan ya ba wa mutane wato karsashi da ya ƙara ƙarfafa musu gwiwa sai ya ce duk wanda ya kashe wani to kayan jikin wannan mayakin da hularsa da rigarsa da takalminsa da ba takobinsa da dukinsa duk sun zama nashi to kaga anan aikin da yake jihadi ne fi sabilillah wanda ana buƙatar ya halarto da niyya kyakkyawa a ciki amma kuma gashi wani ta goma shi har ila da duniya ya shigo saboda mutumin da ya ƙara jin ƙarfi a lokacin ya ƙara samun kuzari ya fuskanci abokan gaba dan ya samu wannan ba a cewa lai ajins a yakin sa ya baci dan annabi ne ya sai yayi annabi zai sa shi abinda zai bata masa aikin haji ba saboda kadan an samu at-tashrik fi niyya ba zai bata aikin haji ba wasu malamai suna kasa abun afwan ba zai bata aikin mutum ba aikin haji Allah subhanahu wataala ya ce walaysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum goga fita haji babu laifi ku yi harkar kasuwanci tun ya tafi haji amma ya tafi da wasu ɗan abubuwa da ake bukata a can zai sayar ko kuma a can in yaje aka gama haji zai dan zo kaya ya kawo ya sayar wannan babu laifi larabawa da haka suke a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sun ma kafin lokacin musulunci sun kasance lokacin haji akan tafi da kayan kasuwanci kuwa muhajjata su dauki kayan kasuwanci su tafi garin Makka dan akwai masu bukata akwai ɗan kasuwa da can da masu sayan daidaya za su zo su saya a wajen su haka nan an gaba haji in akwai abin da za su saya su kai garin su su ma su saya to wannan babu laifi Allah ce babu laifi bayan musulunci ya zo yace babu laifi ku ci gaba da kasuwancin ku a cikin a lokacin haji don haka dan mutun yaje aikin haji tare da niyyar kuma in ya ga wani abu da zai amfane shi a nan harkar kasuwancin sai ya sayo ya zo da shi wannan ba zai cutar da hajjinsa ba wasu malamai suna kasa abin gida uku wato niyyar iri uku ce akwai niyyar da wato aikin abin niyyar neman lada ya rinjaye akan niyyar wani abu na duniya wannan ba zai bata aikin aikinsa na ibada ba wato zaman niyyar lada shi ya fi ƙarfi akan niyyar abin da kake so ka samu na duniya akwai kuma wanda niyyar na duniyar shi ya fi ƙarfi ladan in ka samu duk ba kana so amma kuma ba damun kai ba dan ma maka samu ba kai dai buƙatar ka ta duniya ta samu to wannan kwata kwata ba za ka samu wani lada ba garin jaye da duniya da niyyar duniya akan niyyar ka ta neman lada ko kuma su yi daidai wa daida to yadda kake son ka samu lada haka kake son ka samu duniya shi ma wannan zai bata maka wannan aiki wasu suna yin wannan kasawar guda biyu amma dai dan an samu niyyar ta shiga ciki wannan ba za ta bata maka ba amma abin da yafi shine kai niyyar ibadar abin da zai biyo baya na samun alherin duniyar in ya samu shikenan kuma ka sani cewa dan kai niyyar ibadar ita kadai ba zai hana ka samu abin ba shi yin niyyar samun abin ba shine samun abin ba yanzu misali kana so ka zabge ibarka dan ba kai niyyar zabge kiba ba in kai azumin Dauda sai ka zabge ibar zaka zabge kibar saboda ita niyyar ba ta da tasiri wajen kai niyyar zabge kiba da azuminka kai niyyar azumin siyamu Dauda in kai niyyar to alherin kuma da yake cikin wannan zai samu shi yasa yawanci akan so a bawa mutane amfanin lahira din kakka hada musu wani sai rinjaya da duniya a ransa a ce misali sallah tana da amfani kaza a faɗi amfanin nukanta na duniya in kai zaka motsa jikinka zaka samu karsashi zaka ƙara lafiya zaka yi kaza wani in ya tashi sallah kawai waɗannan abubuwan zai rika kawo a ransa ba zai kawo cewa wani kusanci ne ga Allah ba amma in bai san wannan ba ko baka ma tuna masa wannan ba sai ka gaya masa cewa yayi sallah Allah ya ce yayi sallah sallah kusanci ne zuwa ga Allah munajati ne da ubangiji kaza in yayi da wannan niyyar kuma dukkan waɗancan amfanukan da ka fada sai same su saboda haka ka tsarkake niyyar zai fi amma dan an samu niyyar ta shigo ciki amma ba ta yi rinjaye ba wannan ba zai cutar da ibadar ka ba shine malamai suke kira at-tashrik fi niyya
to sai mai wannan sakon yake cewa malam menene hukuncin mutumin da ya kusanci iyalinsa lokacin da take al'ada ta nuna masa kin yarda hakan sai shi mijin yake cewa ai idan suka yi sadaka shikenan babu laifi kuma hakan sai ya zama halinsa ma kuma ba a san ran matar ba
wannan ba daidai bane kuma wannan ba mai tsoron Allah bane mai tsoron Allah ce zai saba wa Allah yayi sadaka kamar Allah subhanahu wataala shi sadaka yake bukata a wacce magana kafara ake kafara ba yana nufin cewa kai laifi kai kafara ba ka riga yin laifi kana kafara ba daidai bane cikakken to ci kafara akwai maganganu su malamai duk basu dauki hadisin ba na shi kafarar wannan amma dai ubangiji subhanahu wataala ya tsawatar maka da kada ka kusanci iyalinka tana cikin jinin al'ada yasalunaka alal mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah kaga hani nawa ubangiji a cikin ayar yasalunaka anil mahi suna tambaye ka game da haila ko wurin haila Allah ce fa'tazilun nisaa fil mahid qul huwa adhan kace wannan cuta ce fa'tazilun nisaa fil mahid ku kaurace wa mata lokacin da suke haila ku kaurace musu wala taqrabuhunna kada ku kusance su bayan ku kaurace musu kada ku kusance su wani hanin sabo hatta ya tatahharna hasse sun yi tsarki ma'ana hasse al'ada ta dauke ma ba a ce ka kusance su ba sai ka ce idan ta taharna idan kuma suka yi wanka kaga ba a baka dama ba ma koda ta dauke sai sun yi wanka sannan ka ce fatuhunna min haythu amarakumullah saboda ka keta wannan dokar kawai ka ce in kai sadaka duk wannan umarnin da wannan hanin da Allah ya duka take shi ka ce ai kai sadaka kamar Allah sai yake ka saba mun kai mun kai sadaka ka saba mun kai sadaka wannan bai da tsoron Allah kuma ya kamata ita ta tubure ta kiyarda saboda in har tana bashin hadin kai bayan taji wannan wa'azi to babu shakka ita ma tana tare da shi a cikin wannan laifi kuma Allah ya tashi kama su ba za su ji dadi ba
to sai mai wannan tambayar shi kuma yake cewa mallam sunansa Abubakar ya kasance yana da dukiya kuma mahaifiyarsa da mahaifinsa sun rasu amma kuma yace akwai matar da take kula da kannansa shin ya halatta ya bata zakka ko kuwa ita wannan matar
to ita mata zai iya bata zakka tunda ba wani ciyarwarsa abinda ciyarwarsu akan sa idan kannan nan suna karkashin sa su kannan nasa su suna karkashin sa kaga ba zai dauki zakkar sa ya wata ta ciyar da kannan sa ba saboda kamar wani dauke musu ne bayan karkashin ta suke su take kula da su ya taimaka mata wannan babu komai
to sai wannan jigon yake cewa mallam akwai wata mata da ke fama da rashin lafiya mai tsanani akan kai ta asibiti wanda da aka kai ta asibiti sai wani kirista ya zama na za a yi mata karin jini kuma aka rasa wato mijinta baya nan baya kusa ita kuma tana cikin wani hali na bukatar wannan jinin to sai aka dauki jinin wannan cewar za a sa mishi na wannan kristan halle da biyu za a fara sa mata kenan sai mijin nata ya zo sai yake fadan cewar ba za a karawa matarsa jinin arne ba gara ta mutu da a sa mata wannan jinin to shine ke tambaya mallam menene hukuncin karawa musulmi jinin wanda ba musulmi ba
shi wannan mutum bai aiki da hankali ba bai aiki da ilimi ba babu wanda ilimin da ya ko wata hujjar da ta nuna cewa ba a sawa musulmi jinin kirista ko ba a sawa kirista jinin musulmi babu wata hujjar ta nuna haka jini ba shine kristancin ba ba shine kuma musuluncin ba idan mutum an dauki jinin musulmi yana kirista an samu shi ka taba ganin dan kawai an samu shi jinin musulmi ya tashi yayi kalmar shahada ya kama sallah zai dai ba Allah ya shirye shi ba zai haka zai zama cikin kristancin sa babu alaka da jinin ka kana musulmi da kuma shi abin da yake na addinin sa kamar haka kai ma babu alaka da addinin sa da jinin da za a samu ka wannan jini wani abu ne zaman kansa saki saboda akwai wadanda ake cire zuciya yayi da shi ayi da shan zuciyar wani wanda ba musulmi yanzu akwai wadanda za a dauke su a kai su asibitoci na turai kasashen turawa sukan sai da gabobin jikinsu mu a musulunci haramun ne mutun ya sai da wata gabar jikinsa mutun ya ce in ya mutu ya sai da wani abu nashi mai lafiya ce in abu kaza nashi mai lafiya ya sayar su can da yake ba Allah suka sani ba ko ba Allah suke bi ba mutun zai mai da kansa safaya fadinsa ya ce in ya mutu ya je ya sa a rubutu a biya a sayar ma wani kamfani da zarar ya mutu za a zo a dauke shi a faffasa shi a cire duk wani abu mai amfani a je a aje ya sai ya riga ya sayar to suna wannan to in mutun ya je da wani mara lafiya musulmi za a yi masa da shan zuciya misali shikenan sai a biya ya biya kudi a dauko zuciya a sa masa wata zuciyar wata kila ma zuciyar wani mulhidi ne wanda bai ma yadda akwai Allah ba yawanci irinsu su suka fi yin wannan bai ma yadda akwai Allah ba bai yadda akwai tashin kiyama akwai waye shi yana ga komai kawai rayuwa ce anan ake yin ta kare saboda ya sayar da kansa safaya fad ne gaba daya je a babballa shi a aje kowanne a rumbunsa saboda haka sai aje a dauko zuciyar mulhidi din nan da bai sayar da Allah ba sai a dasa wa wani musulmi ana gama aikin aka ya farfado sai aje na kalmar shahada kaga inda a ce akwai wani abu da zai canza shi kawai saboda an canza wata gaba ta jikinsa da zuciya ita ce babban abin da zai zama ya canza mutum abin da ana ta yana tashi aje ko yana zagin Allah ko ya ce shi bai san wani abu Allah ba dai wanda abin da wanda shike faɗa to wanda yake nuna maka cewa babu alaka tsakanin wannan da wannan saboda kai ce gari matarsa ta mutu saboda Allah da a sa mata jini shi wannan kirista mai kamata ya masa godiya ya masa kyakkyawan fata ya masa addu'a ya taimaka wa matarsa ba wai ya kama fada da zage-zage cewa za a sa mata abin da shi yana ga kamar ya mata gata katta mata arniya ba haka bane ba ya da alaka da wannan
to mallam Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan ne muka kakarshen shirin a wannan mako sai dai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ku kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa ta lambar waya 0703 360 1455 ko kuma ta adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyin rahma da dandalin sada zumunta na Facebook. To amadadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jalimu, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, da ke samun dama a koda yaushe domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.